yanzu ba za mu iya cewa gaskiya wuce mutum da wannan abin alkusan ke ba zai taɓa mantuwa ba za mu taɓa mantawa da shi har abada wanda ƙaramin amai gurbin mutum nan da aka rasa ba ƙaramin daɗewa za a yi ba wanda mutane ba ga ayi ba zai taɓa mantuwa mana ba.
Gudun kada zancen harin tudunburi ya buruwa ko ya zama tamkar tasowar miyar kuka Teofir a kadata ta koma ya sa masu amo da fushin talaka suke wasu tambayoyi kamar haka. Cikin kwanaki 30 da harin tudunburi ko ina binciken bankaɗo masu alaƙa da balayirar harin?
Amma kuma a yanzu haka muna da rahotanni na bibiyar da muke bincike wanda mun fara ƙoƙarin gano wake da alhakin hakan. Kuma da zarar kwamitin bincike sun gama aikin su za a ji bayani.
Wannan bincike ne kamata yanzu lokaci ba saboda ko su sun san wanda ya yi amfani da wannan drone din. Su sun sani cewa drone din nan ba wai da kan shi je kai hari ba, akwai wani na wanda yake zaune da amfani.
Baya ga mutuwar gwamman mutane ko alƙaluma sun karu daga waɗanda ke kwanci a asibiti?
Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane mun dai garinmu wanda muka rasa mutane 10 wanda suka rasa asibiti guda ɗaya da yamuwa garinmu da ya karu zuwa asibiti.
Nawa ka tara a matsayin tallafi kuma ina kudaden suke a yanzu?
Su kwamitin za su determine ya za a yi da kudaden. So su wannan amfanin kwamiti din su a cikin terms of reference din su an ba su hadda su za su faɗi ya za a yi da kudin. Kuma a cikin kwamiti din hadda mutanen tudunburin suna nan asusun gwamnati ba taɓa ko CC ba.
Shirin daga Laraba na yau na ɗauke da amsoshin waɗannan tambayoyi da makari. Masu sauraro barkamu da kasancewa a wannan lutu. Abdulhadi Abubakar Shekani tare da sauran abokan aiki ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. A ranar 3 ga watan Disambar 2023 ne dai jama'ar ƙauyukan Tudunburi, Ugara da Sabon Gida suka taru a garin Tudunburi dake karkashin garin Dagacin Ifira a karamar hukumar mulkin Igabi ta jihar Kaduna inda suke raya dare albarkacin Maulidi. Kwatsam sai suka ji harin jirgin sama da rahotanni suka ce a nan take yayi sanadin mutuwar mutane sama da 100 yayin da dama suka samu munanan raunuka. Tunirin da sojin ƙasa ta dauki alhakin kai harin inda ta ce kuskure ne kuma mun ji yadda shugaba Tinubu ya bayar da umarnin gaggauta bincike kan musabbabin harin. Sai dai tun wannan lokaci har zuwa yau rahoton binciken bai bayyana ba. Abin da yasa a taron manema labarai da babban hafsan tsaron Najeriya Manjo General Christopher Musa ya kira wakilin Daily Trust ya tura mai tambayar ina a kwana kan wannan bincike.
So that area is a general area where terrorists move across freely. Okay. And like you mentioned, we have situations where they impede because they too are aware that once they are impeded with civilians, we try not to strike.
Wannan shiya akwai bayanan da muka samu da ke nuna cewa ƴan ta'adda suna kai kawo da taruwa a wajen salin ailun kuma suna cuɗanya cikin al'umma. A wasu lokutan sukan saje da fararen hula saboda sun san ba za mu iya kai hari a irin wannan yanayi ba. Shi yasa har yanzu muke samun kuma baya a fannin yaƙi da ta'addanci saboda akwai batutuwa na ƴancin ɗan adam da ba zai yi mu kai hari ba. Kuma abin da ya faru a kwanaki shine kafin wannan harin mun samu bayanan sirri game da zirga-zirgar ƴan ta'adda kuma har sojoji ma aka kashe a wannan yanki inda ƴan bindigan ke tarkokin salami lafiya. Idan za ku iya tunawa wannan lamarin ya faru ne a cikin dare wuraren karfe 10. To su kuma waɗannan jirage marasa matuƙa suna bibiyar irin waɗannan kai kawo wanda hakan ne yasa aka samu akasi. Amma kuma a yanzu haka muna da rahotanni na bibiyar da muke bincike wanda mun fara ƙoƙarin gano wake da alhakin hakan. Kuma da zarar kwamitin bincike sun gama aikin su za a ji bayani. Amma ina tabbatar muku da cewa wannan ba da gangan aka yi ba. Sai dai ba mu da masaniyar ko ƴan bindiga sun saje da su ne a wannan yanki lokacin da lamarin ya faru. Zuwa yanzu muna tattara bayanai. Za mu bari kwamitin ya yi bincike domin shi muke jira a halin yanzu. Masu maganar hukunci a ɗauki mataki, a ɗauki mataki. Ya kamata a gane cewa idan mutum yana ƙoƙari ya yi abin kirki 99 in aka samu kuskure sau ɗaya ya kamata a yi uzuri. Mu duba me mataki na gaba da kuma yadda za a magance matsalar. Kuma tabbas babu tantama da zarar aka yi bincike duk wanda aka samu da hannu za a hukunta shi.
How do we move forward in life? And I think those are the things we should look at. Definitely, if they are found guilty, they will be punished. That's no doubt about that.
Yawan maimaita maganar kuskure da hedikwatar tsaro ke yi ya sa irin su Sanata Shehu Sani fara yin tsaganigi har ya ce babu dalilin ɗaukar dogon lokaci wajen gudanar da binciken.
Wannan abu ba shi na farkon faruwa a Najeriya ba tun da aka fara yaƙi da ta'addanci. Na biyu duk wanda suka faru a baya kaba gani an dauki mataki wurin bincike da gano wanda suka yi wannan abu an gurfara da su a gaban shari'a. Na uku shine wannan ba za a iya cewa kuskure ba saboda dalilai guda uku haka suka faru. Na farko attack din da guda ɗaya aka yi ba an yi na farko da mutane suka zo suna kwasan gara wutsu jama'a aka kai masa hari ne. To kai kuwa wannan ba za a iya cewa kuskure ba. Na biyu kuma shine da farko cewa aka yi sojoji da sun ce kure suka yi amma daga baya sun ce wai suna bibiyan yan ta'adda. To babu dokan da ya ce in kana bin yan ta'adda guda ɗaya ka je ka shi mutane haka dan kar ba ɗaya ba da yi wasu ba su jima ba su gani ba. To na uku abin da ya sa za mu ce wannan kurkure ba ne shi ne yana da nasaba da ganin cewa bai ke nan hari da aka yi na farko a kan wurin da aka kai wannan hari babin da za a ce na'urar da ake amfani da shi ba ka ga yawan mutane sannan har ki saka musu bom a cikin wannan. To ni ina ganin ke idan ka lura da wannan abu gaba da kamar kokari ake a daina maganan abin idan aka daina maganan ba za a ƙara jin komai ba don wannan bincike bai kamata ya ɗauki lokaci ba saboda ko su sun san wanda ya yi amfani da wannan drone ɗin kuma su sun sani cewa drone ɗin nan ba wai da kan shi ya je kai hari ba akwai wani rana wanda yake zaune yana amfani da shi sannan ba mutum da yawan suke yin wannan abu kawai suna ga sun sani ba wani abu ne wanda yake kasan waje ba ba kuma wani abu ne na yanka ba abu ne na su sojoji ya kamata yanzu ne suna ga sun fito da wannan wanda ya wannan abu an hukunta shi kamar inda doka ta ce dan babin da ya ce a kashe mutum dari ya da sani ko da a ce wai ana neman wannan abu ya ce haka dan ba tare da ayyuna a yanzu na ka buƙi daga lokacin da aka yi zuwa ga attack zuwa bukin Christmas ya kai tsawon sati babu dalilin da za a ce wai shi yana da babu bukatar bincike a cikin wane ne sun san san shi ba wai ya yi amfani da wannan operator din wannan trophy sannan waye ya bashi godan cewa ya kai hari wannan ba abu ne mai wahala ba ta ta ba kwamiti shekarar yana da ciki a kai ba fa wai sojoji ne suka tafi da bindigogi suka ji da yana kashe mutane ba fa su ba a drone ne guda ɗaya aka amfani da shi ya kai hari da kafuwa kare ne kuma shi drone din nan mutane da suke aiki a kan shi duka da wuce mutum biyu ko ba za a ce yana da wahala da nan ana za a ta dadewa da za a ta dore sakamakon wannan ina gaskiya sojojin Najeriya suna kokari shi kuma Christopher kusa gaskiya mutum ne kwazo kuma mu mun ji daɗin kawo shi a matsayin shi ɗan Kaduna kuma yana ɓarewar aiki amma abin magana shi ne tun kafin ya hau kan wannan kujera irin wannan abu suke faru sannan kuma wannan abu da aka yi a ta kowa da gano cewa ba shi ba ne ya kai sannan kuma ba da oda kai shi ba amma dan kowanne a tsari irin na so da kowa na da nasu operations din da suke zama in charge kuma maganan yabawa dole ne a yaba mutanen sojojin Najeriya dan ba su ba ai ba za mu iya bacci a gida da na haka sun yi yawan gani amma dole kuma in suka yi kuskure ko suka yi aiki da amma dole ne a gaya musu ai ko ya ki aiki an ce akwai doka na yi don kuma ka kauce ma wannan doka dole ne doka ya hau kanka abin da suka yi sun kauce doka a su ba wai su yi fushi ba ne kashe mutum guda ɗari da wani abu ba abin wasa ba an kashe ma mata mazajen su an kashe ma yara iyaye an kashe asibitoci ce ba za ga yan kananan yara da an raba iyaye su da duniya Allah ka dai fa kan za su gaba da zama yanzu nan idan ka dare ka wanda magana nan da wata wata uku shekara da andi da ba magana su amma wannan yaran suna da tafiya har na shekara 20 30 a gaba a hankali muke ciki yaran mara iyaye a suka kare da rayuwa da suya ban da ce wanda ba su da nan su kansu gwamnati yanzu a dukkan shekarun da aka yi a cikin guda 16 da aka dinga yi a Zamfara Katsina Niger Adamawa Borno mutum nawa ne yanzu suka rufe nauyin marayun da aka bai ta gaba ta yanzu saboda haka in aka yi ai in aka yi irin wannan abu ya faru dole ne mutane su zo su yi magana a yabawa ana yabawa amma in aka kauce doka kuma dole ne a yi magana ba za a yi shi dubu saboda to yanzu idan kana aikin addini aka yaba maka in ka zo kai aikin da ba daidai ba kuma za a ce ba za a yi magana ba ai dole ne a dawo kai aikin.
Sanata a matsayinka na sananne a Najeriya nan da wani lokaci kake sa ran ko kake so a ce sun fito da wannan bincike nasu ko me kake buƙatar gani a cikin binciken?
Shi wannan bincike ya bai da wani bai kamata ba ya dace ba magana ne su waye suka kawo hari waye operating wannan drone na wani dalili ya sa ka yi magana ba yanzu ba kowa da ba ku shi da yawa wani sa bai da magana ne tunda abin da aka ce mace ya sa rika kai ya da duk wani da aka guda goma sha shi da ba wani da gonsu da
da Senator Shehu Sani dan jihar Kaduna ne. Amma an ce tuwo da dafaffen nama duk labarin wuta suke ji. Tsire shi ya ganta tsirara. Saboda haka bara mu je garin na Tudunburi. Sheikh Hashim Ja'far shine shugaban limaman garin Dagacin Ifira gaba daya. Ciki kuwa har da Tudunburi. Mun yi doguwar tattaunawa da shi. Inda ce sun kagu su ga an fitar da rahoton binciken. Da kuma mataki na gaba da mahukunta za su dauka.
Gwamnatin tarayya ka san akwai ta ce za mu ai bincike a gano ma musabbabin faruwar abin. So gaskiya ta akwai team din mara ta hadu wanda ya hada da sojan kasa, sojan ruwa da sojan sama. Sun zo sun yi interview da mutanen Tudunburi da mu jagoran Rinadiri da na al'umma na Tudunburi wanda an kwashi wajen awa kusan awa 5 ko 6 suna tattaunawa da al'umma wannan garin kai tsaye kuma jinarorin sun shiga har ciki. Nake ga akwai wani Riyad Admiral Bashir Muhammad shine chairman na wannan committee din na binciken nan. So sun shiga har cikin garin Tudunburi kuma suka tattauna da mutanen da abubuwan ya fara gaban su suka dauki dukkanin rahoton da suka dauka wanda sun committee binciken da aka kafa to na bangare suka bincike hu. To su ma da sun tafi da report din daga nan dai muna jiran mu ci sakamakon abin da zai biyo ba. A gaskiya ko su ma mun masu magana ko mun masu bayani cewa za mu so mu ga sun yi adalci bisa irin wannan abin da aka dora musu domin tunda an ce da shi za su yi to su tuna wani bincike ne wanda za su yi kuma za su kamar yadda suka bincika abin da suka gani za su ba da report ɗin shi kuma batun sun ba da report ɗin shi a nan sannan kuma a gaba in aka ji komawar Ubangiji shi ma za su ba da report akan binciken da suka yi akan gaskiya kuma da suka gano to mun faɗi masu cewa wannan mutanen al'umma wannan gari da sauran al'umma za su sanya ido ne su ga irin adalcin da za su yi masu na ganin wannan abin da ya faru an fito da gaskiya kuma an faɗi musababi kuma an binciko abin da ya faru kuma da waɗanda suke abin haka. So gaskiya muna cike da zimma da himman ganin wannan report ɗin ya ba da sakamakonsa don mu ga abubuwan da kuma matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka akan abin da ya faru. Ba su faɗi mana yawon lokaci ba amma sun faɗi mana je lalle za su yi ƙoƙari su ga sun tabbatar rahoton ya fito cikin lokacin da ya dace sun mana alƙawarin su ce in Allah za su fitar da shi da gaggawa. Su waɗanda suka ɗauki matakin kai ƙara sun samu dama da suka ba kuma gungun lauyoyi ba amma abin da ya zo mana cewa akwai mutum ya ɗauki ya kai gwamnatin tarayya ƙara ina buƙatar a biya diya na kaza. So kuma na farko su jagororin wannan al'umma da tun daga kan ɓangaren addinai da abin sarautu da sauransu ba su da masaniyan lokacin da aka shirya wannan kai kara da maganan diya da waya da sauransu. To shi ne da aka zo aka tambaya maganan kai kara da waya don da gaskiya ya an kai karan ma mun gani a social media cewa an kai kara ana buƙatar diya har kaza da waya da sauransu. To mu kuma a matsayin mu na al'umman garin da sauransu babu wanda hasali ma wanda yake ƙara ba san kowa ne ba to wanda ke bi maka diya a kar maka lahu ko kuma da ke bi maka haƙƙi baka san kowa ne ba in ya samu haƙƙin bai san ma da same ka ba saboda dalilin hakan akwai waɗanda suka kusan su mai da abin sana'a ko kuma siyasa sai a ce su a haɗa a ce wasu ƙungiyoyi a haɗa wasu ƙungiya ce masu neman haƙƙin dumawa na Tudunburi. Misali bayan abu wani abu wani ya zo daga wani gari wajen daga Cigawa wai yan uwansa wai yaransa guda biyu sun mace sun mutu a cikin maulidin to ganin kaman an kusan kore shi sai dai yan dabarori haka nan ya kubce musu ya zo ya wuce an turo a manyan motoci na sharan hanya wanda suka share hanya wanda ta dauka tun daga Tabarau karshen a kan hanyar da ta fito daga airport titi ne to daga nan aka share hanya zuwa Tudunburi sannan aka share wuri inda za a ije kayan aiki wanda za a zo a kardamar da wannan aikin da gwamnatin tarayya kamar yadda ta yi alƙawari.
Ba a kaddamar ba za a kaddamar kenan?
Ba a kaddamar kenan to ba a riga dai an kaddamar da aikin ba zuwa yanzu.
To amma a ganinka me ya kawo tsaikon da ayyukan kusan wata ɗaya a ce har yanzu ba a fara ba?
Wannan ba zan ce gashi ba saboda abu ne wanda ya shafi aikin gwamnati kuma haka ba.
Da yake Sheikh Hashim Ja'far ya shafo maganar sauran alƙawuran inganta garin Tudunburi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ya samu ka tattauna da Malam Bello Tudunburi wanda ɗansa ya tsallake rijiya da baya kan ko waɗanne alƙawura aka ɗaukar musu kuma ko an cika su.
A yanzu ba za mu iya cewa gaskiya ya wuce ba tunda wannan abin aiko sayin ce ba zai taɓa mantuwa ba za mu taɓa mantawa da shi har abada wanda ka amai gurbin mutum nan da aka rasa ba karamin dadewa za a yi ba wanda mutane ka ga ai ba zai taɓa mantuwa mana ba eh wanda ya rasu guda ɗaya ne a asibiti
eh to yanzu ba akwai wani abu da gwamnati take yi muku wanda
eh to yanzu ba za mu ce ba ta mana komai ba game dai da magunguna da sauransu sun ɗauki nauyin asibiti na marasa lafiya kamar yadda suka faɗi mana sai tallafi na abinci ba sun gwargwado gwamnati ta bada to yanzu kuma akwai mutanen namu an sallamo su sun dawo gida to sai hanya da suka yi alkawari za su yi hanya da gidaje da asibiti to sun fara share hanyar to tunaninmu dai kila saboda wannan duniya ai abun ya dan tsaya tukuna dai sun ce za su yi gidaje za su yi hanya za su yi asibiti da makaranta
to wanne aka fara yanzu wata ɗaya ba
eh yanzu abin da aka fara kawai shine share hanya sun fara share hanya yanzu zuwa Tidinburi
sauran abubuwan kuma dai ba ku ga an soma ba
eh sauran abubuwan ba soma ba gaskiya ni har yanzu dai roƙo nake da gwamnati da ta cigaba da taimaka mana kamar yadda ta fara musamman ayyukan da ta yi alkawari muna roƙon ta da ta taimaka mana cigaba da gudanar da ayyukan ta ɗauki alkawari za ta yi sannan har yanzu mutane wannan abin yana damun su musamman yanayin da aka shiga ciki to muna kira da gwamnati da taimaka mana da sauran abubuwa musamman wuraren da ya shafa kamar Tijin Biro Gara ayyukan da take za ta yi to muna roƙon ta da taimaka mana ta yi mana wannan ayyuka to mu dai mun gaya masu lokacin da abin ya faru jirgi ne kuma mun san talagabai da jirgi kuma wannan jirgin na sojoji ne ba yau ya fara wucewa ba kuma abin yana faruwa kuma muka sanar bakin gwargwado akwai yanda sojojin ma da kansu sun zo har garin hatta abubuwan da ya shiga cikin mutane akwai waɗanda yanzu da haka akwai wanda an zan tattara su kamar irin su ɗan kwalabe waɗansu boris haka wanda ya shiga cikin mutane a garin
eh to ai da akwai kuma wani bayani da ba dai a gama fitar da rahoton ba da shi aka jiyo shugaban tsaro na kasa yana cewa wannan area gaba daya ana samun ba ta gari ko kuma yan bindiga suna zariya a wannan waje
to idan akwai irin waɗannan ma ai yan sanda muna tare akwai yan sanda da mu su za su iya ba da rahoton haka idan muna tare da irin waɗannan wanda kowa ya sani a nan yankin garuruwan nan guda uku kusan idan ka ga wani dan bata gari kusan in ce tausayi ne ya kawo shi babu wani dan bata gari da za a gan shi a wannan yanki wanda kowa ya sani garuruwan nan guda uku yana da wahala a ce ka ga wani wanda ba gane shi ba in dai ma mutum bai da gaskiya bai ma iya zuwa wannan yanki magana na gaskiya kuma akwai sojoji da muke makotaka da su kamar Iyaford Burku za su iya ba da shaidan wannan wurin da yan sanda gaba biyu za su iya ba da shaidan wannan wurin wannan garurukan.
Yanzu dai kana nufin kenan babatun wato yan bindiga suna shiga cikin mutanen garuruwan nan naku suna buya
magana na Allah in dai a wayannan kauyakun ne da muke tare garuruwan nan guda uku babu amma idan aka haura sama da mu dan tsallaken kogi a wannan kan ba fashi akwai
shirin daga Laraba kuke sauraro daga nan Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiatrust ko a twitter.com/aminiatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM Jos, Jihar Filato, Yamma da Bauchi a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a Kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa da Badeggi Radio Amina, Jihar Naija a kan mita 91 da Progress Radio a Jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5 da Hadin Kai FM a kan mita 108 a Maiduguri, Jihar Borno da Alfijir Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Dikko sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. To madalla har yanzu muna kan batun alƙawuran samar da ci gaba a Tidinburi da gwamnatin tarayya ta dauka muke bin mazauna yankin domin jin ina aka kwana. Rabaran Musa Sa'idu shine malamin majami'ar Nagarta Baptist a Tidinburi ya ce duk da nigi-nigin alƙawuran da gwamnatin tarayya ta dauka share hanyar Tidinburi da kuma aza harsashin foundation na ginin asibitin da aka dauki alƙawarin gina musu kawai zai sheda su ma ya ce aikin ya tsaya.
Zamantakewa mu tana yin cewa babu wata damuwa a tsakanin mu da su, kuma duk abin da ya faru ba sa boye mana ba ma boye musu. Alhamdulillah, abinda na gane cewa al'umma sun fara amfani da shi bisa ga alƙawarin gwamnati ta wajen abincin nan, bisa ga abinda na ga an fara ɗaukar mataki, bisa ga bayanai da na samu, kuma ana zuwa duk inda za a yi har gaban gwamnati na biyu tare da ni. Akan samu wata rana sun kawo motoci sun share hanya tun daga can bakin hanya suka fito mana da zuwa. Dan Allah ya yarda ba a zo a gabatar da abubuwan da za a yi. An share hanya tun daga can ya tace barau abin da ya kai cikin cikin bune da gurin da aka ambata za a zo a yi taro a yara motoci duk mambuwan nan guri an tilanta an gyara gurin. Duk kuma abu na biyu shi ne bisa ga an ce akwai emergency na hospital wanda wanda sun dawo da rashin lafiya kuma ana ɗan treatment nasu. To an fara sa foundation amma ba a ɗaga ginin ba. To shi ne na iya ɗan sanin yanzu ana ƙoƙarin kuma da cewa da iya abin ya nufi hidima na gwamnati da sabon shekara. Domin zuba ido mu ga abin da Allah zai yi nan da bayan wannan lokacin da muke bikin gani.
A wani Shehu Gara da harin ya ritsa da 'ya'yansa biyu, babban ɗansa ɗan shekara 17 ya rasu nan take. Yayin da yake ci gaba da jinyar ɗayan, ya shaida mana cewa a asibiti majinyaci ɗaya ne ya ƙara rasuwa sakamakon harin.
Tunanin awon shi yayin da zai shafe ni yara sun tafi maulidi a zai ya faru yayin rasu ɗaya kuma yana asibiti. Eto akwai dai abin da gwamnati ta yi mana alƙawari amma dai har yanzu dai yake zo hannun wato tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane mutum ya gwamnati wanda muka rasa mutane 14.
To gaba ɗaya alƙalin misali a asibiti mutum ne suka rasa.
Wanda suka rasa asibiti guda ɗaya da ya muwa garin mu da ya ƙara suwa asibiti. A duk na sani duka su shi ka ɗaya ne kawai ka ƙara suwa duk kawai ka ƙara asibiti na ba ka ƙara suwa shi ka ɗaya kawai da su. Yawwa shi ka ɗaya kawai ƙara. To yi mu dai tura da muke gwamnati a kotun da ake cewa za a ba mu ina muke rubutu ya taimaka a ba mu wajen gwamnati. Tunda mun zauna sun ce za su insha Allah da haƙoƙinmu za su ba mu shi da muke dai rukunsa ba a taimaka a ba mu ɗan kawai shi.
Wataƙila za a yi mamakin yadda su Awal Ugara ke ta kiraye-kirayen gwamnati kanta cika alƙawarin abubuwan da ta ce za ta baiwa waɗanda suka rasa wani ko wasu nasu, duba da cewa an samu taimakon kuɗi da kuma kayan abinci daga hukumomi daban-daban, 'yan siyasa da ɗaiɗaikun mutane. Mu ɗan yi tilawar baya, 'yan majalisar dattawa sun bayar da naira miliyan 109, su kuma shugabannin majalisar wakilai 'yan arewa sun bayar da tallafin naira miliyan 45. Sannan kuma ƙungiyar gwamnonin arewa sun miƙa miliyan 180 duk domin a haɗa a baiwa mutane ko 'yan uwan waɗanda harin ya shafa. To dai a ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai gwamnatin Kaduna ta kafa kwamitin tsara yadda za a raba kuɗin ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabo Balarabe. A ƙoƙarin amsa tambayar da muka yi masa na me ya kawo nawa ko tseko a raba kuɗin, babban sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Kaduna Muhammad Lawan Shehu ya bankaɗo wani labari inda ya ce akwai wasu daga cikin waɗanda suka ɗauki alƙawarin bayar da kuɗin a idon duniya, amma a cewarsa har yanzu shiru makataw. Sauran tambayoyin da na yi masa sun haɗa da ina kuɗaɗen da aka tara suke kuma yawansu ya kai nawa.
Yanzu wannan kwamiti ɗin su za su yi collating nawa aka tara. Ka gane? Ka fara kuwa wanda kawai sun yi pledging ne ba su yi redeeming ba.
Ba su bada kuɗin ba.
So we have to, yawa, so we have to get the actual number of people that pledged something sannan kuma nawa suka yi redeeming. Ka gane?
Na'am.
So ka ga it will take a while for us to determine the actual amount realized. Ka gane?
Eh, amma yanzu tambaya misali ta biyu, kuɗaɗen da aka riga aka tara yanzu suna ina?
Suna nan asusun gwamnati ba a taɓa ko CC ba.
Gwamnatin jihar Kaduna.
Duk abubuwan da ake ma mutanen, duk abubuwan da ake ma mutanen Tudun Biri ana yi ne daga ajihun gwamnatin jihar Kaduna. Su waɗanda aka tara har yanzu ba a taɓa ba.
Kuɗin a yanzu ya za a yi da su kenan?
Wato a yi amfanin kwamiti ɗin kenan. Su kwamitin za su determine ya za a yi da kuɗaɗen. Ka gane ƙarƙashin jagorancin ita ne girma deputy governor. So su wannan amfanin kwamiti ɗin su a cikin terms of reference ɗin su an ba su hadda su za su faɗi ya za a yi da kuɗin. Ka gane kuma a cikin kwamiti ɗin hadda mutanen Tudun Birin.
To amma zai kai wani lokaci kwamitin ya fitar da wannan bayanan?
Eh, wani kwamitin Tudun Biri za su fara aiki zuwa Monday ɗin nan. So by the time suka fara duk za mu samu bayani da yau bi updating mutane su ji kan yanda ake ciki.
Da kalaman Muhammad Lawan Shehu muka zo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin abokanan aiki musamman Muslim Muhammad Yusuf Abdulhadi Abubakar Sheka ke cewa ku huta lahiya daga nan Daily Trust.